وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم الأربعاء biyu ga watan Sha'ban shekara ta 1444 Hijriya, wanda ya dace da 22 ga watan biyu shekara ta 2023 miladiya. Muna darasi na 4 a cikin karatun wannan littafi mai albarka na Zadul Mustaqni, wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Usman ibn Affan dake kofar ganin kai Kano, Najeriya. Za mu tashi a farkon masail al-fiqhiyya da malam ya fara kawo a wannan littafi, kitabu at-tahara. Malam ya ce ma'anar tahara wa hiya irtifa'ul hadasi wa ma fi ma'anahu wa zawalul khabasi. يتي أقسام المياه. المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح ماء أو سخن بنجس كره، وإن تغير بمكسه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو مجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، وإن استؤمن في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كرها، وإذا بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فقالطته نجاسة غير بول آدمي أو أذرته المائعة فلم تغيره أو خالطه البول أو الأذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. wannan shine kaso na farko da malami ya kawo na ainihin wato rabaraban ruwa da kashe-kashen sa. Malami ya ce kitabu tahara, littafin da yake magana akan tahara, wato tsarki. Malami ya fara magana akan tsarki saboda tsarki shine tushen dukkan wata ibada. Allah baya karɓan wata ibada da bawa zai yi da ta shafi sallah, tunda ita ce babbar ibada sai da tsarki. Ita sallah ita ce rukuni na biyu a musulunci, kuma ita ce tushen musulunci. Kalmar shahada ita ce ta farko: ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Bayanin tauhidi kuma wannan sai a koma cikin kutubul aqida. Sauran rukunan sallah sune rukunan musulunci, sune sallah, zakka, azumi, hajji da mu'amalat. To wannan littafin shi kuma zai tattauna akan su: sallah, zakka, azumi, hajji da sauran mu'amaloli na musulunci gaba daya. Mana ya dunkule su a cikin nan, shine za mu yi tattaunawa. ita sallah Allah ya kaddara ta ba za a yi ta ba sai da tsarki to kuma shi tsarki yana kasancewa da abuwa ne guda biyu ko dai da ruwa ko kuma da taimama ana yin tsarki da ruwa in nace tsarki ya hada da tsarki da kuma alwala da wanka to ko dai ai amfani da ruwa lokacin da ake da ikon amfani da shi ko kuma ai taimama lokacin da babu ruwan ko kuma akwai ruwan amma ba za a yi amfani da shi ba kenan ana yin taimama ba wai dan ba ruwa kadai ba akwai lokacin da mutum zai yi taimama ko da akwai ruwan gashi nan ko a gindin kogi yake ya halatta yayi taimama inda adami qudratu isti'malil ma yayin da yayi gari ba zai iya amfani da ruwa ba to da mun ɗaya daga cikin biyu ne ko dai mutum ya alwala ko ya amfani da ƙasa wajen yin tsarkin malam ce kitabu tahara littafin da ke magana akan tsarki kalmar kitab masdar ne na kataba kitaban ko kitaban kitabatan asalin sa al-katbu ne al-kitab al-katbu shi yasa ake cewa al-katibatu jam'in sa ana nufin wato wani yanki na rundunoni shine katiba al-katbu a lugar larabci ana nufin al-jam'u haduwar wani abu an ce da littafi al-kitab ne shi ma saboda ya hada abubuwa a cikin sa akwai babubuka akwai fasalulluka da sauransu shi yasa aka ce da al-kitab kitab saboda yana hada da abubuwa babi fasali hashiya da wai da sauransu shi yasa aka ce da al-kitab kitab sai tsarki at-tahara shine an-nazahatu ko an-nazafatu at-taharatu bi ma'ana an-nazahatu at-taharatu bi ma'ana an-nazafatu ana nufin wato tsarkaka daga dukkan kazanta na fili da ake gani al-hissiyya da kuma wanda ba a iya gani al-ma'anawiyya to shi tsarkin kala biyu ne akwai tsarki hissi akwai tsarki ma'anawi tsarki ma'anawi shine ka tsarkaka daga shirka ka tsarkaka daga kafirci ka tsarkaka daga bid'a ka tsarkaka daga zunubi wannan shi ma sunansa tahara kuma ana buƙatar mutum musulmi yayin da zai ibada Allah ya karba to ya zama yana da wannan tsarkin wannan shine at-taharatul ma'anawiyya ka tsarkaka daga bid'a daga shirka daga kafirci daga zanubi ka tsarkaka kaga wannan ma'anawi ne saboda me baka ganin abun a zahiri ka taba shi ba hissi bane ma'anawi ne to akwai at-taharatul hissiyya abinda za ka ganshi a fili karara shine kai amfani da abinda za ka kawar da shi kaman najasa na bayan gida da kuma wurin zama da kuma ainihin wato suturar da za ka saka Allah ya yi bayani can akan al-tahara al-ma'anawiyya da ya ce innahum unasun yatatahharun a cikin suratul a'raf yatatahharuna anan ana nufin yatanazzahuna anil ma'asi wadh-dhunub kuma shirka najasa ce shi yasa aka ce a tsarkaka daga ita Allah ya ce innamal mushrikuna najasun lalle mushrikai najasa ne to ana buƙatar at-tahara al-ma'nawiyya to malam sai fassara mana menene taharar da yake nufi anan yace irtifa'ul hadasi daukewar wato hadasi irtifa' daukewa al-hadas hadasi zan yi bayani akan kashe-kashen shi hadasi din abin da ake nufi da hadasi shine ma yamna'u sihhatu min sihhati salah duk abin da zai hana sallah ta inganta shine hadasi abin da zai hana karatun alqur'ani sunansa hadasi abin da zai hana mutum ya taba alqur'ani sunansa hadasi da aka ce a taharatul hadas ana nufin mutum ya tsarkaka daga abin da zai hana ya sallah, ya tsarkaka daga abin da zai hana taɓa Qur'ani, ya tsarkaka daga abin da zai hana yayi karatun Qur'ani. Al-muhdis shine mai hadasi, bai halatta ya sallah ba, kuma in yayi sallah da hadasi sallarsa bata inganta ba, saboda manzo Allah ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah baya karban sallar ɗayanku in yayi hadasi sai yayi alwala. To me hadasi anan? Rashin alwala. Idan baka da alwala kana da hadasi a jikinka, ba sai kashi kashi akramakumullah ko da fitsari a jikinka ba, rashin alwala kadai sunansa me hadasi. Shi yasa annabi ya ce bai halatta ɗayanku ya sallah ba idan ahdatha hatta yatawadda. Ko yanzu din nan kana zaune a masallaci, idan baka da alwala sunanka me mai hadasi. To wannan kenan. Sannan sai ya ce shi tsarki shine irtifa'u alhadath, daukewa, kaucewar alhadath. Kenan mutum ya zama yana da alwala. Wa ma fi ma'anahu, da abinda kuma yake cikin ma'anarsa, ma'ana ma'anar irtifa' din. Kaman wanke hannaye guda biyu ga mutumin da yake yana cikin bacci. Duk wanda yake cikin bacci da daddare sai ya tashi zai yi alwala, to dole ne sai ya wanke wannan hannayen guda biyu. Malaman kafin ya sashi a cikin ruwan wankansa ko ruwan alwala, malaman fiqh suka ce duk wanda ya tashi daga bacci bai wanke hannunsa ba, ya dulmuya hannunsa a cikin ruwan wankansa ko na alwalarsa, ya lalata ruwa. An sani ko ana fahimta ta? Idan mutum ya tashi daga bacci ko yayi bawali ko bai bawali ba, ko ma me, kawai abinda shari'a ta ce kafin ya taɓa ruwa to ya wanke hannayensa guda biyu. In kuka kuskura ka dulmuya hannunka a cikin wannan ruwa, baka wanke hannunka guda biyu ba zuwa wuyan hannu ba, to lallai ka ɓata ruwan. Shi ne suke cewa busulul yadaini, wato min naumin fillayl kenan. Abu na biyu, kaman wanke mamaci, an ce ina fassara ma fi ma'anahu ne. Yanzu me ye hikimar a wanke mamaci? An ga bayan gida ne a jikinsa? An ga fitsari ne a jikinsa? An ga me a jikinsa? Ba abin da gani na dauda ko najasa a jikinsa, amma shari'a ta ce a wanke shi. To wannan shine wa mafi ma'anahu. Ba an wanke mamaci ne dan saboda yana da kazanta ko najasa ko fitsari ba. Ina fata ana fahimta. Idan aka binne mutum ba a yi masa wankan gawa ba, to an binne shi da hadasi. Daidai yake da wanda ya shiga masallaci ya zauna ba shi da alwala. To shi yasa aka wajabta lalle mamaci a wanke shi. Amma kar ku manta cewa ita mutuwa fa wanka baya kawar da mutuwa. Dan ya mutu an masa wanka zai dawo ne? A'a. To wannan yana cikin wa mafi ma'ana hudu. Mutuwa wanka baya kawar da ita. Ibada ce a wanke shi wannan mamaci din. Wa zawalul khabas. To mun gama da hadasi ko? Na ce hadasi duk abin da zai hana ka sallah, ya hana ka karatun Qur'ani, ya hana ka taba Al-Qur'ani, ya hana ka, shine hadas. To me kuma khabas? Muna da al-hadasu, muna da al-khabasu. To shi al-khabas shine an-najasa kawai. Da kawar da najasa, zawalul hadas wa zawalul khabas. Tsarki kashi biyu ne. Akwai raf'ul hadas, nayi bayanin sa ma fi ma'anahu. Kismi na biyu na tsarki shine raf'ul khabafi, kawar da khabafi shine kawar da najasa. Najasan nan wadda za ta zo ko a wurin da za ka yi sallah, wannan ana ce da shi, ana ce da ita an-najasatul hukmiyya. Din najasar da ta taba inda za ka yi sallah, makani, bigire, sunanta an-najasa al-hukmiyya. Inda za ka yi sallah, sallayarka, tabarmarka, ɗakinka, inda najasa a wannan wurin, to lalle sharadi ne yana cikin tsarki sai ka kawar da wannan najasar kafin kai wannan ibada. To ita najasar ita kanta kala biyu ne. Akwai an-najasa al-hissiyya, akwai an-najasa al-ma'nawiyya.
da zuna muku bayanin abin da ake nufi da al-hissi duk abin da zaka iya ganin sa ko ka taba shi ko ka dandane shi ko ka sansane shi ko ka ji shi ko ka gan shi wannan shine hissi to al-ma'nawi kuma duk wanda baya cikin waɗannan gaba daya yanzu na muku magana akan al-hadathul ma'nawi yanzu kuma zan yi muku magana akan annajasatu al-ma'nawiyya da annajasatu as-sihhiyya al-hissiyya na farko al-ayniyya kai annajasatu al-ayniyya ta fili wato najasa ta fili ta karara kenan wanda ba za a iya daureye ta ko wanke ta ba kamar me najasa ce ainiya najasa ce ta zahiri amma wankin ruwa baya kawar da ita kamar kare kaga najasa ne kamar alade kaga najasa ne yanzu dan ka zuba wa kare drum biyu zai wanku daga najasa alade dan ka tsunduma shi a kogin garin ku zai wanku a'a wannan shine annajasa al-ainiyya gata a zahiri wanda la yumkinu tathhiruha ba za a iya tsarkake ta ba saboda tana jikin abu akwai annajasatul hukumiyya ita kuma tana iya darsuwa ne akan wuri mai tsarki ko kuma sutura kaman fitsari in ya taba rigar mutum ko jini ga wanda suka tafi akan jini najasa ne to kaga da fitsari da jini kaga wannan najasa ce wato wacce take al-hukumiyya ana sa ruwa an kawar da jinin najasar ta tafi rigar da aka shekara biyu ana mata fitsarin kwance rana ɗaya idan ka zuba ta a ruwa ka daure ta ka cire saboda najasa ce hukumiyya amma da najasa ce ainiyya wanki ba zai kawar da ita ba to ita wannan najasa ta karshe din annajasatul hukmiyya yaya ake samun ta ana samun ta ne a wuri uku ko dai a riga sutura ko a gangan jikin mutum ko kuma a albuqa wuri riga gangan jiki wurin sallah to wannan yana da alaka mubashara da sallah ana so mai sallah kafin yayi sallah sai ya tabbatar ya gama da wadannan abubuwan guda uku ka kawar da annajasatul hukmiyya rigar ka ba najasa to ya halatta kai sallah gangan jikin ka ba najasa to ya halatta kai sallah wurin da za ka yi sallah ba najasa to ya halatta kai sallah kuma sallah za ta inganta amma duk mutumin da yazo yin sallah ɗaya daga cikin wadannan abubuwa guda uku akwai najasa a jiki to sallarsa ba za ta karbu ba kaman wanda ya salla rigarsa da fitsari a jiki yana sane ba larura ba za mu zo mai magana akan wace larura za ta halatta mai tun yayi sallah da najasa to sallarsa ba ta karbu ba wanda da fitsari a jikinsa ko da bayan gida da ba haya a jikinsa wali azu billah kurun yazo ya kabbara sallah to bai da tsarki jama'a muna magana ne akan tsarki haka duk wanda isan da najasa a wurin nan yaro yayi fitsari ka sani ba a kawar da fitsarin ba ka zo kai sallah to Allah bai karba ba manzo Allah ya faɗa dangane da sutura mace mai haila lalle idan ta yi haila ya taba jikinta to sai ta a suturar ta sai ta wanke shi wannan umarni ne manzo Allah bar hadisin Bukhari da Muslim hadisin Asma binti Abi Bakar wata mata ta zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ya Rasulullahi yaya ɗaya mu idan haila ya taba mata sutura ya za ta yi manzo Allah ya ce ta kankare hailar ta huttuhu thumma taqrusuhu bil mai wa tusalli fi ta kankare jinin ta katse ka san jini yana da kauri in ya taba sutura ana iya katse shi sannan a sa ruwa a wanke sannan a yi sallah to kaga anan annabi ya nuna mana duk suturar da yake akwai najasa to lalle ha sai an wanke sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana yazo yana yin sallah yana cikin sallah kawai sai aga yayi stepping baya ya tako yayi baya baya sai aga ya zari takalman shi sai sahabbai sai su ma duk sai suka ciccire takalman su saboda su suna sallah da takalmi mu ne ba ma sallah da takalmi amma sallah da takalmi ba haramun bane manzo Allah ce sallufi ni alaikum ku sallah cikin takalmin ku amma takalmin da aka tabbatar ba najasa a cikin sa yanzu idan zaka yi kiyamul laili a gida ka zo da takalmin kai sallah ba wanda zai taba ka ba wanda zai ce ma komai ba mamaki kana da takalmin ka a gida na yawo akan tayin saboda sanyi takalmin da baka zuwa ban daki da shi akwai slippers na cikin daki slippers din falo akwai takalmi da ake sawa mai kamar huffi dan mutum ya sallah da shi ba laifi bane kuma annabi yana sallah da takalmi sabai ma suna sallah da takalmi suna dawafi da takalmi da aka kawai sai ya cire takalmin sa sai da aka yi da sallah sai ce yaya naga na cire takalmi na kuna cirewa sai suka ce mu ma ra'ainaka alqaita ni alaka fa alqaina ni alana mun ga ka cire takalmin ka ne mu ma sai muka cire namu takalman sai ce ai ni jibrilu ne yazo ya gaya mun ina cikin sallah cewa takalman ka fa akwai najasa dan haka ka cire dan haka sai na cire daga nan malaman fikihu suke cewa ashe idan mutum yazo ya fara yin ibada yana cikin tsakiyar ibada sai ya tuno suturar sa akwai najasa ko takalmin sa akwai najasa ko na abu nasa akwai najasa ko da yana tsakiyar sallah sai ya cire sai ya jefar sai ya ci gaba kaga yanzu annabi ba a ce a ya fara sallar da najasa a jiki da ka sallar ta bacewa a'a ya cire takalmin ya ci gaba da sallah to ashe wannan yana nuna mana wannan najasa ta jikin sutura ko takalmi dole ba a yin sallah da ita macen da take goye da yaro sai yayi mata fitsari a jikin zaninta kawai abinda za ta yi tana cikin sallar sai ta sauke shi ta cire zanin sai ta ci gaba da sallarta idan a cikin famfas yayi fa a'a babu komai ai bai da bambanci da fitsarin da yake cikin cikinsa da kuma ita ma da yake cikin cikinta kowa ai da kashi a cikinsa ko kuma kowa da fitsari a cikin cikinsa da haka na famfas kaga a matse yake da haka baya kariya sallah baya bata sallah kawai da ta fahimci akwai najisa sai ta sai ta cire wannan kuma abin da ya shafi gangan jiki kaga ai an shar'anta mana mu yi tsarki an shar'anta mana mu kuma yi ainihin wato tsarkin dutse da kuma tsarkin ruwa zan zo ne bayanin tsarkin dutse asalin tsarkin dutse fa ana yin sa ne dan kawar da bayan gida ba kawar da bawali ba kaga mu abin da muka saba an mutun ya je zai bawali sai dauki mai sai dutse sa asalin shi dutse ana suna amfani ne da shi wajen tsarkin bayan gida ha ashe inda mutum zai je daji ya samu wani dutse yayi bayan gida akramakum wallahi ya sa dutse ya katse ya katse shikenan idan fitsarin gaban sa ya goge shi da wani abu shikenan amma abun mamaki sai kaga ba tsarkin dutsen ba shi ake yi ba sai a goge gaban ba a goge ainihin dubura to amma idan mutum ya saka tishu fa kaman wannan me ake cewa tishu da Hausa toilet paper ma turanci ne malam subhanallahi me tishu auduga to amma dai ba auduga bane ai na'am yanzu ba wanda ya san ma'anar tishu da wallahi kaga sun gama da mu fa to yanzu ina cewa tishu dai kun gane ko to wanda yazo yayi fitsari yayi amfani da tishu wanda yazo yayi bayan gida yayi amfani da tishu ba ya kawar da najasar ba zai iya sallah haka ai ina fata ana fahimta wannan kenan sannan wuri a hujjar yin rashin halaccin yin sallah a wuri shine wata rana wani balaraban ƙauye mutumin ƙauye ya zo masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya daure dabbarsa fitsari ya kama shi kawai samu cikin masallaci kamar irin can ƙarshe kawai sai ya miƙe yana sakin fitsari sai sahabbai suka tunkare shi da gudu hadisi Imam al-Bukhari da Muslim jaa arabin fa bala fi dha'ifatin masjid suka daka masa tsawa me yasa kake fitsari a masallaci sai Annabi ya ce la tazrimuhu ku kyale shi ku bar shi ya gama fitsarinsa malamai masana suka ce a ka'ida ga lafiyar dan adam in mutum ya fara fitsari ba a so ayi wani abin da za a tsoratar da shi ya tsaida wannan fitsarin yana iya sabbaba masa ciwo da illa dan haka Annabi ya fifita lafiyar gangan jikin mutumin nan akan me akan tsaftar masallaci yace ku kyale shi ya gama fitsarinsa ya zuba fitsarinsa a masallaci suka kyale shi suna cike da haushinsa sai yace yaka yace zo yace to hadi hadal makan wannan gurin bai dace a rinka yin bawali ko ko bayan gida ba, wuri ne na ibada, an yi shi ne dan sallah da zikiri da karatun Qur'ani. Daka daga yau in ka zo kar ka sake fitsari anan, ba a fitsari anan, ka duba karantarwa mai sauki, su da can kashi za su bashi. To ka duba sahabban da suka kai masa farmaki za su buge shi, annabi ya ce da su, ku je ku ɗauko guga ta ruwa guda ku zuba. Anan za mu fitar da matsaloli na fiqhu kamar haka. Kyakkyawar mu'amalar manzon Allah a wajen da'awa, duk lokacin da mutum bako ne ya zo ya yi wani abu na kuskure, bako ne, to ku ɗaga mai ƙafa saboda bako ne. Kar ku yi masa mu'amala irin ta ɗan gari. Abu na biyu, annabi ashe yana kula da lafiyar ɗan adam. Tunda ya kiya, ya kamata tunda najasa ce yake zuba da kai 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 kai, sai ce ku kyale shi ya gama. Sai da ya gama zuba fitsarinsa tas. To kaga wannan yana nuna mana, kada yaranka in ya zo yana fitsari a wani guri ka daka mai tsawa, yanke fitsarin bai karasa ba. Fitsari bai da daɗi, ka fara shi ka yanke bai da daɗi. To ya kula da wannan. Abu na uku, annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nuna mana ashe najasa in ta zuba a wuri, in aka ɗebo ruwa aka zuba a kanta, inda za mu yi tunani na ƙeƙe da ƙeƙe, ai najasar ba ta tahu ba. Ko ba ka ba ne, mutum ya zo ya yi fitsari cikin wannan kofin, ya zuba shi a nan, kuma sai aka ɗauko ruwa cikin wannan kofin sai aka zuba. Ashe ruwa in ya haɗu da najasa yana kawar da najasar, ma'ana a hukunce. Amma inda za a bi a zo da wata na'ura a ware fitsari a ware ruwan, to najasa ai tana. Haka ne ko ba ka bane ba? Kenan zuban ruwa a wuri yana tsarkake samuwar najasa a wannan wuri. Ko da kuwa wannan najasar hakikaninta tana wurin, in dai ba aininta aka gani, kamar yanzu bawan gida bai kashi akramakumullah, sai wani yayi kashi gutsure gutsure haka, sai wani yazo ya zuba ruwa bokiti guda, kuma ga ruwan ya zuba kuma ga gutsure gutsure, to kaga wannan ai ainiya ce ga ta nan a zahiri ana kallanta, sai an dauke ta. Allah ya sa kuna ganewa. To waɗannan abubuwan dole ne sunna ta tabbatar da malamin fiqhu ka ji sun ce sai an samu tsarkin riga, tsarkin gangan jiki, tsarkin wuri, duk akwai hadisai akan su. Kowace matsala suka faɗa, to sai kaga sun kawo hujjoji da dalilai wajen kawar da su. Kenan sallarka ba za ta taɓa yiwuwa ba sai ka haɗa wannan package ɗin gaba ɗaya, tsarkin gangan jiki, tsarkin ainihin wato suturarka, tsarkin inda za ka yi sallah. To akwai maganganu na malamin fiqhu da suke faɗa a matsalolin kamar haka. Yanzu wannan carpet ɗin da kuke kansa, sai aka zo aka yi bayan gida akramakumullah da kashi, sai aka zo aka shimfiɗa carpet ɗin nan akan kashin, sai aka yi sallah aka yi, amma kashin bai ratsa carpet ɗin ba. Sallah ta yi ko ba ta yi ba? Ta yi. Bai da bambanci da kashin da aka yi aka zuba masa ƙasa ka hau kai kai sallah. Ina fatan kuna ganewa. Yawwa. Sannan kuma a hadisin da ya gabata ya nuna mana jinin al'ada na mace, ashe idan ya taɓa mace ya kamata me? Ta wanke shi, ta katse shi, ta wanke shi. To idan har a gangan jikin mutum an ce ya kawar da shi, ai a suturar mutum an ce ya kawar da shi, to ina ga kuma a gangan jikinsa? Min babi aula. Bai kamata mace ta salla da jinin haila a jikinta ba? Kenan wannan ya nuna jinin al'ada na najasa. To normal jini fa na mutum, shin najasa ne ko ba najasa ba ne? Wasu ta magana sun ce idan ya kai faɗin kwabo ya zama najasa, bai zai sallah ba da sauransu. Wasu malamai suka ce a jinin ɗan adam ba najasa ba ne. Daman jinin dabba alma'akula, dabbar da ana cinta, ya halatta a ci, wannan jininta ba najasa ba ne. Idan ya taɓa mahauci ya yi sallah da wannan jini, ko ka yanka akuya ko tinkiya jini ya farfasa, wannan ko da baka sa ruwa ba kai sallah, sallar ta yi, amma dai ka sa ruwa dan kuma ƙazanta ne ka kawar da shi. To jinin mutum fa, zance mafi inganci suka ce jinin mutum ba najasa ba ne. Me dalili suka ce ga sahabbai nan suna zuwa yaƙi jihadi a sassare su da jini a jikinsu kuma su yi sallah? Da ashe jinin mutum najasa ne, ya za a yi a bari su yi sallah da takwabinsu da jini? Kaga ba za su yi, ba za su yi ba. Sannan nan cikin abin da za mu karanta kisar Imam Ahmad, an yi masa duka sai da aka yi mai jina-jina, amma lokacin sallar azhar ya tashi da jini yana ɗiga a jikinsa Imam Ahmad, haka yi sallah. wani ya masa magana yace yaya akai ake sallah da jini yace ba ga sahabbai ba suna zuwa yaki su je yaki da jini a jikin su su sallah ni ma shi yasa nake sallah haka Allah ya mana afuwa to wannan gabar farko kenan bari mu ƙara sa magana muka dauko ta Imam Ahmad Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a arife wannan littafin mun yi magana a baya cewa Imam Ahmad shine Imam Ahlus Sunna wal Jama'a ko ba haka kawai aka ce da shi Imam Ahlus Sunna wal Jama'a ba Imam Ahmad malam shine malamin da al-awail da al-awakhir da mutanen farko da mutanen ƙarshe duk sun yi ijma'i cewa shi imam ne ko sabani ba a samu ba kuma al-imam al-fakhir kuma imam din da ya isa al-bahru az-zakhir kogi ne a ilimi shine malamin da aka cutar da shi akan addinin Allah cutar wanda yau za ku ji sai kun yi hawaye fa sabara yayi hakuri yayi gugurmaya sosai a cikin yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya bashi nasara Allah ya bashi fasahar zance Allah ya bashi bayani mai kyau Ali ibn al-Madini yake cewa ayyadallahu hadaddin bi rajulaini la thalitha lahumma a lokacin mu yace Allah ya karfafa wannan addini na musulunci da mutane guda biyu ba na ukun su Abu Bakar da Siddiq duk wanda ke cikin wannan al'umma dole ne in dai ba dan shi'a ba in dai an ambaci sayyidina Abu Bakar ya fade shi da alkhairi dan ku tabbas Allah ya taimaki musulunci da sayyidina Abu Bakar musamman yawmul riddati mala annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wasallama aka samu matsala wasu mutane suka ridda aka samu mushkila wasu suka ce a tunda baya nan bara mu yi sallah ba wasu suka ce a mu ma tunda baya nan bara mu ba da zakka ba gashi ya hau halifa aka ce gashi cikin musulmi akwai wanda ba za su yi sallah ba ko ba za su yi ba da zakka ba yace wallahi duk wanda yace zai yi sallah ba zai ba da zakka ba wallahi sai na yake shi wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati wa az-zakka sabai suka ce ya zaka mutanen da suna yin sallah dan ba su ba da zakka ba ka zo zaka yake su yace ba ku ji qur'ani yace wa aqimus salata wa atu zakka ba ku bayar da sallah ku bayar da zakka ba ku tsaye da sallah ku bayar da zakka ba yaya wani zai zo ya ce shi addini ya yarda da ya sallah amma bai yarda ya bada zakka ba ya rushe rukunin musulunci wallahi sai na yake shi wanda kuma yake sallah kan min babi aula daman ba dan annabi ake sallah ba ana yin sallah ne dan Allah shi manzon Allah ya koya mutane ne su yi sallah da haka shi ya jawo hankalin mutane ya yaki waɗannan mutane ya dawo da su sai ci sannan aka ci gaba da tafiya ga hidimar da yayi wa addinin Allah da dukiyarsa da damarsa dattijo bawan Allah mutumin kirki mutumin arziki mai hakuri wanda duk sahabbai sun daga masa kafa sun sallama masa lokacin da annabi yayi wafati sayyidina Umar ya hawo munbari ya daga takwabi yace wallahi duk wanda naji ya ce annabi ya mutu wallahi sai na tsare wuyansa yau la adribanna unquhu duk masallaci a cike kowa ya shiru ba wanda ya sai magana kuma annabi yana kwance a ɗakin Aisha ya kuma rasu Abu Bakar baya na yana can wata unguwa a sunna aka bashi labari annabi ya yi wafati shine ya dawo ya tarar da masallaci a cike ga Umar yana ta hudu ba yana ta fada saboda shi ma gaba ɗaya ya rude ya shiga ɗakin nana Aisha ya ga annabi a kwance a cikin mayafi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya bude ya ga annabi bai da rai la ilaha illallah ya bude fuskarsa ya sumbanci tsakanin goshinsa da hancinsa ya ce tufta hayyan wa maitan ya rasulullah ka ji daɗi ƙanshi kake yi kana raye kana mace ma ya rasulullah kuma Allah bai hada maka mutuwa guda biyu ba mutuwa kwaya ɗaya ce kuma ka riga ka yi ta ya lullube shi sai ya shiga cikin masallaci ya ga halin da al'umma suke ciki a ce annabi yayi wafati ma an gagara Umar ya daga takwabi wasu suna ce a kai ya tafi ne gaba ka gaibati Musa kamar yadda annabi Musa ya bar mutanansa wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 fatamma miqatu rabbi 40 layla kwana 40 annabi Musa ya tafi ya bar mutanansa suka ce annabi ma shi ma ya tafi ne zai dawo bayan kwana 40 mallan sun rude Abu Bakar ya kalli Umar ya ji maganganun da yake yasan cewa lalle Umar fa ba daidai yake ba annabi fa yayi wafati wallahi yau litinin din annabi ya bar duniya sai na Abu Bakar ya ce ya Umar ya kalle shi ya ce ijlis ya ce zauna to dattijo ne suna ganin girman sa sai Umar ya zauna sai ya hau munbarin ya kama wa'azi ya ce ayyuhan nas ya ku mutane ku dawo cikin hayyacin من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت دون ده الله يكي بوتا وتو الله فأرى يكي بايا متوا ومن كان يعبد محمد فإن محمد كان مات دون ده محمد يكي بوتا وتو إن شيء ده مقول اللي يوم محمد يا رسول وما محمد إلا رسول قد خلد من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على آقابكم ومن ينقلب على أقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين damu manzon Allah annabi ne an yi annabawa da manzanni da suka wuce kafin shi yanzu dan annabi yayi wafati ya bar duniya shikenan sai ku juya ku canja addinin ku in kalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai duk wanda ya juya baya daina yin musulunci fallan yadurra Allah shay'a ba zai cutar da Allah da komai ba wasa yajzillahu shakirin umar yace wallahi ayan nan sai naji kamar ranar Allah ya saukar da ita mallan kawai masallaci ya tashi kawai umma muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rasul kawai sai aka shiga madina kawai ana ta yawo ana ce umma muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rasul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum suna bawa kansu hakuri da wannan aya Anas dan Malik yace wallahi madina sai da ta yi duhu bai kirin ranar da annabi ya bar duniya waye ya kubutar da mutane daga wannan yanayi shine sayyidina abubakar Allah ƙara mana son sahabbai Allah ƙara mana kaunar sahabbai to shi ma Imam Muhammad za ku ji irin hidimar da yayi wa addinin musulunci Ahmad ibn Ishaq ibn Rahuya yace naji babana yana cewa laula Ahmad bin Hanbal wa badlu nafsihi da ba dan Imam Ahmad ba da inda ya bada ransa a rayuwa akan wannan sunna din ba wallahi la zahaba al-islam da musulunci ya tafi tun a lokacin sa Abdullahi ibn Abdurrahman yace Abdullahi ibn Ishaq al-Madaini ya bashi labari cewa Abu al-Fadl al-Warraq yana cewa Ahmad ibn Hani daga Sadaqa al-Muqabiri yana cewa ku rike wannan mutumin Sadaqa al-Muqabiri yana cikin mutanen da suna fushi da Imam Ahmad baya san Imam Ahmad yace ni bazan boye muku ba da ina kin Imam Ahmad ina fada da shi bana son sa ina kullace da shi yace sai wata rana Allah ya darbe ni sai nayi mafarki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya a cikin hanya ya hau hanya sannan kuma gashi ya rike hannun Ahmad ibn Hanbal nace to ni Allah ya nuna wannan mafarki ba wani ba kuma ina fada da Imam Ahmad yace amma Allah ya nuna mun nayi mafarki ga manzon Allah yana rike da hannun Imam Ahmad kuma suna tafiya a tare ala tu'ada a bisa nutsuwa wa rifq kuma a hankali yace ni kuma ina bayan su nayi ta kokari ni ma in zo seti kusa da annabi kamar da Imam Ahmad yace wallahi nayi har na farka a mafarki wallahi ban iso su ba yace daga nan na gane cewa kai wannan mutumin yana gaba da ni mallan ka ji maganganun manya ko nayi in iso su na kasa yace ina farkawa sai naji haushin sa da nake ji ya tabi ha yace sai na saki kwanciya bacci sai kuma duk na sake yin wani mafarki Allah ya nuna mun ga mutane a harhade guri guda sai naji ana as-salatu jami'a sallah a zo ai sallah in za su kira sallah yace mutane suka hadu an hadu an cika kawai sai naji wani yayi kira ba a san daga ina ba sai aka ce ya ummukum Ahmad ibn Hanbal Ahmad ibn Hanbal shi zai limanci an hadu duniya guda gaba daya yace ina ciki yace kawai sai ga Imam Ahmad ya fito na ganshi karara sai ga shi ya wuce yana mutane limanci yace daga nan in nazo majalisi na ina karatu ana tambaya na akan wani abu sai in ce alaikum bil imam Ahmad ku je ku tambayi Imam Ahmad shine imam to kaji mallan shi yasa aka ce da shi imam shugaba ne jagora ne a cikin al'umma Allah ya bashi kuma ya sallama masa kadan daga cikin wato abubuwan da suka shafe shi Imam Ahmad an haife shi shi da kansa ya fada yace an haife shi an haife ni shekara ta 164 wulidtu fi sanati 64 wa 100 kamar yadda dan sa Abul Fadl Salih ibn Ahmad yana da dan mai suna Salihu yace a farkon shekara aka haife ni kuma an haife ni a watan Rabiul Awwal ka ji ikon Allah a watan Rabiul Awwal aka haife shi nasabar Imam Ahmad dan sa yace shi wannan Abul Fadl Salih kenan yace baba na ya taba gaya min nasabar dangantakar sa yayi ta karanta mu yayi ta karanta mu har sai da yazo kan Annabi Ismail Annabi Ismail dan gidan Annabi Ibrahim dan ba lokaci ne da na karanta muku nasabar gaba daya har sai da ya tike ga Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mutuwarsa kuma za mu yi bayani akan mutuwarsa a ƙarshe amma ya rasu ne ranar Juma'a Allahu Akbar Allah yana girmama wasu bayin Allah su mutu ranar Juma'a 13 ga watan Rabi'ul Awwal kaji an haife shi a Rabi'ul Awwal ya mutu a Rabi'ul Awwal shekara ta 241 kwata-kwata rayuwar Imam Ahmad a duniya yana da shekaru 77 ne a duniya ba duniya duka gaba daya duk gugurmayan nan da akai shekarun 77 a duniya neman ilimin sa Imam Ahmad da kansa ya faɗa yace na fara neman ilimi tun ina da shekara 16 a duniya a wata riwaya yake cewa Hushaim babban malami Hushaim ibn Bushair ibn al-Qasim ibn Dinan as-Sulami ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ne na kawo shi ne don mu gane kusancin sa da tabi'ai shi Imam Ahmad yace Hushaim ya mutu ina da shekara babban tabi'i ne Hushaim yace ina da shekara 20 Hushaim ya mutu kuma duk abin da naji daga gare shi sai da na haddace shi inji Imam Ahmad yace akan zo a kawo littafin sa ai ta karanta ina haddacewa ina riƙewa mutum ne mai hadda ƙwarai da gaske Salih dan sa yake cewa babana ya fita zuwa kasar Kufa garin Kufa kasar Iraki yace yana bada labari ina cikin wani daki saboda wato talauci akan Allah akan dutse yake filo wa kharajtu ila al-Kufa Imam Ahmad yake faɗa naje Kufa kushin fida ban da ita neman ilimi yace kaina yana kan dutse zazzabi ya kama ni ina farkawa sai na tuno kai ai na fito ma ban yi sallama da mahaifiyata ba ko dan wannan ne bari in koma sai koma gida Imam Ahmad yace nayi haji kwaya biyar uku daga cikin hajjin nan duka da kafa na tafi da kafa yaje aikin hajji yace na kashi a aikin hajji na dirhami 30 daidai wannan duka gugurmaya ce da Allah masa rahama yayi kuma da kansa yake fada mutum ne mai tawazu kwarai da gaske shi saboda tawazu'un sa in yazo yin alwala dalibai sai su ta karban butar da zai alwala suna zuba mai sai ta kokawa da su ku bari dan Allah ku bari su kuma ba za su bashi alwala ba ya imam zai zo yana alwala yana zuba ruwa da kanshi to haka ake ta kokawa da shi baya bari dan sa yake cewa sau da yawa ina yawan ji Imam Ahmad yana karanta suratul kafi yana yawan karanta suratul kafi ba dan kuma saboda kun sani suratul kafi tana da falala irin tata ba sai mun yi bayani ba da haka alazumci karanta ta tana da falala kamar yadda akwai ruwaye da ba su inganta ba akwai kuma da su inganta a kanta dan sa yake cewa cikin ɗabi'ar Imam Ahmad yace sau da yawa nakan yi rashin lafiya idan ciwo ya kama ni sai Imam Ahmad sai yace a kawo ƙarya da ruwa ba halin da za a je asibiti ba halin da za a je a ga likita sai yace a kawo ƙarya da ruwa yace fa yaqra'u fihi sai karanta alqur'ani a ciki sai yace da ni je ka sha ka wanke fuskarka ka wanke hannayenka sha wanke fuska wanke hannaye anan malam fiqh suke cewa idan ciwo ya kama mutum yana daga cikin tawassuli da qur'ani da ake yi ko menene dauki qur'ani ka karanta a cikin ruwa ka bawa marar lafiya ya wanke fuska ya wanke hannu ya sha ko me ba shi zazzabi ya dame shi yana ciwon kai ya kasa warkewa yana yawan ciwon ciki yana damunsa yana da wata larura ko haihuwa za ta yi kai wannan malamai suka ce wannan yana nuna Imam Ahmad yana da fahimta yana da ra'ayin cewa ana yin tabarruki da karanta alqur'ani a cikin ruwa sha wannan shine asalin a karanta addu'a ta karatun alqur'ani a cikin ruwa a sha ciwon ciki ne ciwon kai ciwon menene idan mutum abu ya dame shi to ya rinka yin amfani da wannan a wanke fuska a wanke hannaye kuma a sha yace cikin kankan da kan Imam Ahmad yakan fita yaje ya sayo itace da kansa na abincin gidansa kuma ya dauko itacen kuma ya taho kuma dalibai su yi kokarin za su karba wallahi ba zai basu ba saboda tawadu'u da kankan da kai nasa Imam Ahmad ga gudun duniya wata rana Abul Fadl dan sa yake cewa yana yin sallah yazo yana yin sallah shi Imam Ahmad sallar al'asr yana da wata shimfida da yake zama akan ta in kaga shimfidar da yake zama wallahi ba za ka so ka sake ganin ta ba shimfida ce ta ainihin wato ta gashi da gashin anannade ita in zai je masallaci sai je shimfida ta akai yake sallah ta tsufa ta yi baki kirin a karkashin shimfidar yace sai yaga wata takarda a makale a jikin shimfidar ga abin da aka rubuta a ciki wani ne ya rubuto masa yace balagani anna ya aba abdullahi ma anta fihi min ad-dhiq labari yazo min ya kai imamu ahmad abu abdullahi kana cikin kuncin rayuwa ku rubuta wannan ku aji yana cikin malaman da sun rayu a cikin talauci sun rayu a cikin matsi dan mu rinka ganewa cewa wannan hanya ta da'awa wannan hanyar ta karantarwa Allah fa yana iya jarrabar mutum da talauci a ciki baya nuna cewa ba a daidai yake ba kamar yadda kuma tarin wadata da Allah ya bawa wani dan yana kan wannan hanya ba yana nuna cewa ya fi kowa daidai ba idan irin su Imam Ahmad za su zauna rayuwar matsi da talauci ni da kai ya kamata mu yi yace na san kana da addini in ji mutumin yace na aiko maka da dirhami 4000 a hannun wane wane a garin ku ka je ka karba kuma naji labarin kana da bashi a kanka kuma ka kasa biyan wannan bashin kuma baka iya daukan nauyin iyalinka to ka je ka karbi wannan dirhami 4000 ka biya bashin ka sannan kuma ka sauke nauyin iyali yace ya imamu ba sadaka na baka ba ballantana ka ce mun baka cin sadaka sannan kuma ba zakka na baka ba ballantana ka ce kai baka da bukatar zakka wannan kudi da na baka gado ne na ci daga iyayena da suka rasu naga cewa ya kamata in takura maka wani abu in baka malam takarda ce fa aka aiko masa maimakon ya dauke ta ya karanta ta ya tura a karbo masa ka san me da ya karanta ta sai ya soke ta a jikin sallah yadda yake tafiya sallah kurin ya soke ta yake zama a kanta dan sai yace sai na karanta wannan takarda sai na ce ya babana yaya ka bar wannan takarda gashi an ce aje a karbo kudi za a samu biyan bukata kawai sai aka ga fuskar Imam Ahmad ta yi jajawur ransa ya baci yace me hada ka da wannan takardar yake ga dan shi yace ka bani ansa in mayar wa wannan mutumin yace to ga amsa je ka kai masa kawai sai Imam Ahmad ya rubuta yace wasala ilayya kitabuka takaddar ka wasiƙar ka ta zo mun kuma ina shaida maka wa nahnu fi afiya muna nan lafiya kalau fa amma ad-dainu fa innahu li rajulin la yurhiquna yace bashin da ake bina wani mutum ne yake bina bashi bai takura mun ba dan haka ba sai ka zo ka biya ni ba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun fa amma ad-dainu fa innahu li rajulin la yurhiquna wani mutum ne yake bin mu bai takura mana ba ashe malamai suna cin bashi suna cin bashi rayuwa tana iya jiwa mutum ya ci bashi kar ga mutum ne riga mai kyau ko ganshe mota mai kyau ko gane rayuwa tana iya jiwa wallahi ya je ne mu bashi ya ci to Imam Ahmad ya ci bashi annabi ma ya ci bashi ya mutu da bashi bashin kayan abinci ma yace wa amma iyaluna iyalinmu kuma da kai magana yace fa hum fi ni'matin walhamdulillah suna cikin ni'ima mun gode Allah hada wassalam ina maka godiya bi zai karbi kudin ba wallahi dan sai yace haka na dauki takardar nan cikin damuwa na kai wa mutumin nan yace yanzu kai bai karbi takarda bai karbi wannan sako ba yace wallahi bai karba ba to wannan kadan kenan daga cikin gudun duniya na Imam Ahmad to ya fada cikin jarabawa Allah ya jarabe shi an azabtar da shi duka kurkuku azaba daga tare da wasu sarakuna da ya rayu da su bari a kira sallah maimakon mu amsa tambayoyi sai mu bi wannan jarabawar sai mu gama da wannan can assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله